ambazanji daga ita suka dau
mun yi magana nan tun kafin Allah ta Allah ya kamata
Asa da ko ne a kusa muka ka to mai so ba Allah ran mamma abi so ba shi ma Allah ran mamma abin bai so ba
ruya mana awana abun nan wallahi
muna da alaran mu ni suna nan aiki na sai za mu kira Dr. Abati Umar daga Azare shi ne zai zo ya muna karatu a yanzu a madadin shi Dr. Ayuba Zinji za mu hada shi da Alaramma wai wani Alaramma za mu hada shi Alaramma Salisu ɗan Musa daga nan Itas Alaramma Salisu ɗan Musa daga Itas za mu hada shi da Dr. Abati Umar daga Azare bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبي ونبي محمد بن عبد الله الأمين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna bi godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya hada fusa kan mu a wannan ainihin farfajiya ta kofa na mai girma hakimin itas muna masa addu'a Allah ya kara musu lafiya da zaman lafiya a kasarsu bayan haka maluma sun zo sun gabatar da wa'azuzzuka wanda suke dinga tunasar da mu al'amura tun daga malamin farko har zuwa malamin da ya sauka gabanin aka je sallar magriba lalle yan uwa ni ina so in dan dora ne akan abin da malam Tijjani ya jawo hankalin mu ya gaya mana cewa kaman ya ba mu labarin tarihin mu da tarihin duniya da yadda Allah ta'ala yake taimakon al'umma in ta tsaya akan abin da Allah ya tsaya da ita in kuma al'umma ta ki tsayawa bisa abin da Allah ya tsaya da ita sai Allah ya dauki hannunsa akan ta sai ta fada cikin rudu da hayaniya da tashin hankali wannan ko yana faruwa ne a dalilin zunubai da mutane suke yi zunubi da kuke gani yana daga cikin babban dalili da yake sa Allah ta'ala ya bar mutane a halin da suke ciki dan haka yan uwa wajibi ne mu koma mu tsayu bisa abin da Allah ta'ala ya tsaya da mu sannan mu kiyaye dokokin Allah a rayuwar mu ta yau da kullum wato in muka duba wa'azuzzuka da ake gabatarwa hakika suna da tasiri a rayuwar al'umma baki daya amma babban abin da yake cutar da al'umma shine al'ummar ta kasa nesanta kanta da miyagun ayyuka da miyagun laifuffuka yanzu ba abu ne na kunya ba ka kama mutum mazinaci a cikin mutane ba abu ne na kunya ba ka kama mutane masu karban kudin ruwa kowa idan bukatar kansa ba zai iya hakuri ba zai iya karban kudin ruwa zai iya yin zina zai iya yin luwadi zai iya yin kaza zai iya yin kaza waɗannan abubuwa da kuka gani jawaban da malam Tijjani ya mana idan muka bibiye su zamu gani Allah ta'ala ya taimaki al'umma waɗanda suka zo a farko gabanin mu a dalilin sun tsaya bisa dokokin Allah amma duk al'ummar da ta kangare ta ibin dokokin Allah Allah yana watsi da ita Allah ta'ala ba ruwansa da ita shi sa Allah ya ba mu misali da wasu al'ummataiya Allah ya ce wadaraballahu masalan qaryatin ko kana
wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
الله معوك كن سركيتي وضرب الله مثلا الله يا بك وني مثالي قرية وتا القرية كانت آمنة ورتكسن شيء أتكين أمنش da mu iya buga misali a wannan zamanin da Nigeria a 1980s duk wanda ya rayu yake da shekara 50 a duniya zai baka labari yadda al'umma take cikin aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa da yalwa da arziki komai lafiya kalau keke ko mashin sai ka aje shi a kofar gida ya kwana ba wanda zai taba maka amma yanzu ba shi sa Allah ya ce kanat aminatan tana cikin aminci bayan nan Allah ya ce ya fiha rizquha ragadan arzikin wannan alkariya yana zuwa mata a yalwace
min kulli makanin daga kowanne waje Allah ce fa kafar bi al'umillah sai ta kafure cewa ni'imomin Allah ta hanyar yin sabo al'umma sune zinace zinace sune shaye shayen kwayoyi shan giya kwaya nau'i daban-daban wiwi ga sunan matasa ba aikin yi sai sace sace sai zinace zinace sai luwadi sai abubuwan da suke kama da haka duk al'umma ta fada cikin wannan Allah yace fa kafara bi al'umillah sai ta kafirce wa ni'imomin Allah a dalilin haka sai Allah yace fa zaqa Allahu libasal ju'i wal khauf sai Allah dandana musu tufafi na yunwa da ainihin mai tsoro ku duba yanzu halin da muke ciki a Najeriya an yi boko haram ana cikin mai bandit akai mai kidnappers akai mai akai lakurawa akai waye yanzu an zo ana Hausa Fulani duka wayannan abubuwan kun dauka haka kawai ne wayannan abubuwan suna faruwa ne a dalilin sabon Allah da muke a dalilin bin dokokin Allah da ba mu yi bayan wannan aka ce ga Amerika ma ta ce kai tsaye ma za ta kawo hari a mutane me yasa mu koma mu gyara mu koma mu bi Allah shi sa mallan yace zai faɗi magungunan da ya kamata mu kiyaye sai aka ce lokacin sa yayi ashe ya kamata mu sai babban magani shine tsayawa bisa dokokin Allah shi sa Allah ce fa zaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi sai ce bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa ku ga she kenan ƴan uwa daga cikin babban sababi da yake jefa masifa yake jefa al'umma cikin bala'i da masifu shine wallahi zunubai da muke aikatawa mu gyara mu tuba kuma al'umma ni'imominta da jin kanta da nutsuwarta da kwanciyar hankalinta yana iya bushewa in suna sabon Allah lalle in suna sabon Allah Allah zai iya zare waɗannan abubuwa a hankali har sai sun koma su da kansu za su dinga faɗa da junansu ashe ya zama wajibi ɗan uwa wallahi kowanne ɗayan mu ya koma ya tuna menene ya bata ya gyara ni na san irin laifin da nake yi sai na gyara kai ka san irin laifin da kake yi sai ka gyara wancan ya san irin laifinsa waccan ta san laifinta wancan ma ya san laifinta wayancan sun san laifukansu kowa ya tsaya ya gyara tsakaninsa da Ubangiji kar kai abin da Bahaushe yake cewa laifi tudu ne take naka ka laifo na wani abin da muka fi ayo kenan ɗan uwa wallahi in muna buƙatar aminci da arziki da yaduwarsa da tsayuwa cikin da rayuwa cikin aminci da kwanciyar hankali Allah sai mun koma zuwa ga dokokin Allah sai mun kiyaye su sai mun tsayu akan su shi sa Allah ya bamu labari cikin Alkur'ani yana cewa walau anna ahlal qura amanu
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
الله معوك كسر كيتي ولو أن أهل القرى إنما أتي ma'abotan alƙariya mazauna wani gari misali mutanen garin Itas ina ma azai Allah yace ina ma za a ce wattaqau za su kiyaye dokokin Allah a kowanne abu da suke yi wanda yake office in ya shiga on Allah ba zai dauki biran sa ya rubuta ƙarya ba ba zai dauki biran sa ya zalunci mutane ba wanda yake sai da ruwa dan garuwa ba zai mokada robar sa ba rijiya ko kuma ba zai mokada garwarsa ba wanda yake au a kasuwa ba zai tauyar da mudinsa ba wanda yake dinki ko yake sai da yadi ba zai sa tip din a cikin ruwan zafi ya motsa ba wanda yake wata harka ba zai duk abin din ne wattaqau suka kiyaye dokokin Allah Allah yace walau anna alal qur'an da mutanen alkariya za su yi imani su kiyaye ainihin me tauhidi su daina zuwa gidajen bokaye su daina tsafe-tsafe su daina camfe-camfe su daina komi su koma zuwa ga Allah ta'ala su kiyaye tauhidi su tsayi bisa abin da Allah ya tsaye da su na dokoki wanda Allah ya ce kar ku yi kaza ku aikata kaza kar ku yi kaza ku aikata kaza duk suka bar abin da aka ce kasuyi suka yi riko da abin da aka ce su aiwatar sannan sai yace wattaqau kuma suka kiyaye waɗannan dokoki sai Allah ya ce la fatahana ko da mun bude musu abawabu sama da mun bude musu kofofin sama wal ard da ƙasa barakatin ko da mun saukar musu da albarkoki daga sama mafi girma albarka da Allah zai saukar a sama ita ce ruwan sama wannan ruwan idan ya zo duk wani arziki da kake tsammani to daga cikin sa yake zuwa shi sa Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wama tu'aduna
wa fis sama'i rizqukum wama tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ard فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ
Allah madaukakin sarki yace tabbas arzikinku daga sama ne shine in Allah ya saukar da ruwa duk abin da Allah ya saukar da muku da ruwa to dukkan arziki zai yadu dukkan arziki da kuke tsammani gonaki za su yi albarka karkashin kasa duk wani sinadari da ake bukatar sa a dalilin wannan ruwan saman Allah zai samar da shi duk wani dan itace da ake tsammani zai aihu zai ba da ayyan da ake bukata duk riyoji wanda ake shan ruwa daga cikin su za su idanuwar ruwa ruwa zai kubugo daga ciki dukkan abin da dan adam yake bukata haka dabbobi za su samar da nono za su aihu za su samar da nama haka kaji haka komi shi sai yake wa fis sama'i rizqukum wama tu'aduna duk arzikinku daga sama ne ba sai kun zo kuna ta tattalin arziki ba mafi girman tattalin arziki da za ku rika shine imani da kiyaye dokokin Allah shi sai yake da mun bude musu albarkokin kasa da mun bude musu albarkoki daga sama sai yace me tafatana alayhim barakatun minas sama'i ko minas sama'i wal ard da mun saukar musu da albarka daga sama da ƙasa sai ce walakin kazzabu sai dai mutane sun ƙaryata wannan ta yaya suka ƙaryata ta hanyar yadda muke fadawa cikin zunubai a yau yau ba ma jin tsoron sabon Allah ba ma jin kunyar aikata zunubi ba ma jin kunyar sabawa Allah ta hanyar kutsawa cikin ayyuka wanda Allah ya ce karmi ka je ka samu mutane samari sun rike waya suna ta kallon ainihin fina-finai na batsa a ciki da 'yan mata da samari da manyan mutane mutum ya rike wayarsa ba yi da abin da zai gani sai fina-finai na batsa mutum ya rike abubuwa ba abin da zai sai irin waɗannan ɓarnace-ɓarnace da haka 'yan uwa wallahi mu sani yana daga cikin abin da ke kau da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin mutane shine zunubi shine saɓon Allah a jefa cikin mutane su faɗa cikin fitintunu da masifu da tashin hankali wallahi zunubi ne ke yi dan misali Allah ya gaya mana mutanen sabai laqad kana li sab'in fi maskanihim aya
laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna 'alayhim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayni zawatay uklin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur
to ɗan uwa dan mu gane cewa lalle zunubi shine ɗaya daga cikin dalili da yake sa al'umma ta samu kanta a cikin fitintunu ku duba irin fitintunun da muke ciki a yau rashin aminci rashin zaman lafiya mutum in ya fita daga gidansa zai tafiya yana cikin tararradi da tsoro da tashin hankali wallahi duka ba komai ka wannan ba saboda mun dauka muna da dabara mun dauka muna da wayo mun dauka muna da hankali da haka sai kai sabo sai ka ce kai je kai wani abu kana ga sabon in kai wani abu zai fita a ai asalin sabo abin da yake kawwa yake kawwa cikin mutane shine yana gusar da ni'ima yana gusar da aminci yana gusar da kwanciyar hankali yana gusar da duk wani abu mai amfani idan dai al'umma ba za ta ji tsoron Allah ta daina sabon Allah ba to ku a hankali Allah zai dinga zare amincin su zai dinga zare arzikin su zai dinga zare zaman lafiyar su zai dinga zare amincin su zai dinga zare duk wani abun da za su nutsu da shi in dai suna sabon Allah a hankali Allah duk zai kawo da shi haka yan uwa wallahi mu koma mu bi Allah mu bi dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu nesanta kanmu da saba Allah shi sai Allah ya ba misali yace hakika ainihin mai abin lura ya kasance ga mutanen saba'i jannatani an yaminin washma yace wasu gonaki suke da su dama da haunin su ta gefen dama da gefen hagun su hako su gonaki da Allah ya sa musu gonaki ne wanda duk abin da kake so akwai a ciki Allah ya sa musu Allah ya ce musu kulumin rizqi rabbikum ko washkuru lahu ku ci daga arzikin ubangijinku kuma ku gode masa kaga me godiyar anan godiyar Allah a karkashin wannan aya shine ku tsayu bisa dokokin Allah kada ku dinga sabawa Allah cikin abin da Allah ya hane ku ku yi kokari ku hana kanku ku yi kokari ku nesanta kanku da duk abin da Allah ya ce kar ku aikata wannan zai tabbatar muku da ni'imomin da Allah ya muku shi zace kulumi rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangiji ku washkuru lahu ku gode masa yace baldatun tayyiba ko gari ne mai dadi wa rabbul gafur ga kuma ubangiji mai gafara ga gari da ni'ima da dadi da kwanciyar hankali da aminci babu komai malamai ba su tafasir suka ce saboda amincin garin ko sauro da cinnaka babu ko sauro da cinnaka babu saboda tsabon aminci da suke cikin garin yau ku zo ku duba shekara ake ana sauro ya dami kowa me yasa ku dauka haka kawai ne ai Allah shike kawo da duk abin da ya ga dama a cikin mutane to mu ba ma zunubin ba bayan zunubin da muke yi ka'ida ta zamantakewa ta rayuwa ma ta yau da kullun ba ma kiyaye ba ka je kasashen duniya ka gani ba su da addini amma sun kiyaye ka'ida ta zamantakewa mutum ba zai ci layi ba saboda ya san zai amfani da shi don al'umma ba zai zo ya ci layi ba an baka fili mai fadin 100 by 50 ka go ka kara mita 15 wannan mita 15 din me za ta baka a gidanka ka ci zali wannan mita 15 din an batta don mutane su yi me su yi abubuwan su ne yau da gobe kai ka zo kai ka zo ka cinye ka je ka hada baki da mutanen Lance ka ba su kudi na cin hanci sun baka izini ka je gun kaza kun yi kaza ka je can kun yi kaza wannan abubuwan su suke jawo irin halin da muke ciki yan uwa wallahi wajibi ne mu tsaya mu yi karatun tansu idan muna son aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya dole mu koma zuwa ga abin da Allah yake so dole mu koma zuwa ga abin da Allah yake so shi za a karshe sai Allah ya ce me fa a'aradu ko wayannan mutane bayan sun ci arzikin Allah sun ki gode wa Allah ta hanyar yin sako haka ma kuma sai suka kauda kai Allah ya ce da suka haka sai muka canja musu wayannan gonaki din da wasu irin gonaki wanda Allah ya lissafa irin abubuwan da suke ciki haka ce gauta ne da kaza da kaza da kaza dan abu mai dadi da haka wani sai ce wa shay'in min sidril qalil da dan wani abu na magariya ita ce mai dan dadi a cikin kayan abincin da aka bar musu to kun ga me ya jawo musu wannan masifa asalin sabon Allah sun ki kiyaye dokokin Allah ashe da haka ƴan uwa mu gane lalle al'umma in tana so Allah ya dawo mata da aminci tana so ta samu nutsuwa tana so ta samu kwanciyar hankali to wajibin mu ne mu je mu yi wa kanmu fada mu rage abin da muke na sabon Allah a yau da gobe ko da ɗayan mu kamar da na fada a farko ya san wanne irin laifi yake tsakanin sa da ubangijinsa kuma abu na biyu bayan wannan ma mu a wannan zamani sakon ma abili yake bayyana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cikin hadisi yana cewa kullu ummati mu'afa illa almujahirin duk yan al'umma ta Allah zai musu afwa amma banda masu bayyana laifi duk wanda zai zo ya laifi a fili mutane su gani to Allah ba zai masa afuwa ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ba wannan ne ma illa ba mutun ne zai je ya Allah ya rufa masa asiri yayi yadda yayi kuma shi zai zo a majalisar su ko a daba su ya dinga fadan cewa je nayi kaza nayi kaza nayi kaza to wannan labarin yafi aikata laifin laifin wannan labarin da ka bari yafi laifin da ka aikata laifi da haka yan uwa wallahi mu ji tsoron zunubi mu dinga kiyayewa zunubi yana daga cikin bala'i da yake yana cikin dalili mai girma dake jefa al'umma cikin dukkan wata masifa da ku gani da haka lalle yan uwa wallahi tallahi mu dawo mu bi ubangiji ta'ala mu tsaya bisa dokokinsa waccan ayat da malai karanta mana yace ga in mutanen alƙariya za su imani su kiyaye dokokin Allah Allah zai bude musu albarkoki daga ciki albarka ta ilimi za ta yaduwa cikin mutane ku duba yadda muke da jahilci a yau albarka ta ilimi za ta yaduwa cikin mutane na biyu albarka ta aminci za ta tabbata a cikin mutane da a samu aminci na uku albarka ta yaduwar arziki za ta tabbata a cikin mutane domin komai da kuke tsammani Allah zai dawo muku da shi gonar da kake cire buhu 10 a yanzu a ba shekarun baya buhu 50 ake cirewa a ciki Allah ya cire albarkar gonar Allah ya cire albarka abin da kake yi don me a dalilin sabon Allah da kake yi to idan za mu koma sai Allah ya ka albarka ta ilimi ta yaduwa cikin mutane kowa ya san me yake yi iliminka ilimina ilimin wancan idan al'umma tana da ilimi sai ta zama ta san me take yi kowa ya san haƙin kowa akan sa kowa ya san matsayin kowa akan sa da haka ba za ka ci haƙin wani ba ilimi zai gwada maka cewa cin a haƙin wani ba kyau a ilimin ce ba daidai bane ka taba dukiyar wani ko ka taba mutuncin wani ko ka taba darajar wani ko ka taba muhibba ta wani mutum ba za ka yi ba saboda kana kiyaye shi yasa lokacin da sayyidina Abubakar aka rada shi khalifa sai ya rada Umar dan Khattabi alkali sai da Umar ya shekara guda babu da ya kara gun sai ya koma gun sayyidina Abubakar ya ce masa ka rike matsayinka ka bani matsayi a al'ummar da kowa ta san haƙin kanta ilimi kenan ilimi kenan to yana daga cikin albarka da Allah ya ce za ku samu malamai suka ce albarka ta ilimi za ta yadu a cikin mutane albarka ta aminci wanda da yanzu kun ga mun fita cikin aminci amma in Allah ya dawo mana muka koba muka gyara muka tsayu bisa dokokin Allah sai Allah ya dawo mana da aminci sai mu samu kwanciyar hankali sai mu samu nutsuwa domin da wannan ne Allah yake tabbatar da aminci a cikin mutane da kiyaye dokokinsa sannan arzikin mu zai dawo sannan kasar mu za ta zama mai aihuwa za ta fitar da duk abin da ake bukata in ka sa mata iri dan kadan sai ka ɗaiba abu mai yawa duka wa'annan yana daga cikin dalilin sabon Allah ƴan uwa wallahi tallahi mu dawo mu gyara tsakanin mu da Ubangiji mu sani Allah ta'ala yana faɗa cikin Alkur'ani baya canja wa al'umma halin da take ciki sai ta canja
inna la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ
Allah madaukakin sarki yana faɗa Inna Allah lalle Allah la yughayyiru baya canjawa ma bi qaumin abin da ke tare da mutane idan mutane suna cikin imani suna cikin aminci da yaduwar arziki da nutsuwa da kwanciyar hankali to Allah ba zai cire su a wannan matsayin da suke ciki ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canja abin da ke tare da su ma'ana kenan idan kuna cikin dokoki kuna kiyaye dokokin Allah kuna tsayuwa bisa abin da Allah yake so to wannan zai tabbatar muku da me da aminci zai tabbatar muku da kwanciyar hankali da ku tabbata a ciki amma lokacin da kuka canja kuka koma masu sabawa Allah to sai Allah ya canja muku shi yasa yace la yughayyiru ma bi qaumin bai canja mutane abin da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canja abin da yake tare da su Allah yake fa idza wa idza arada Allahu bi qaumin eh Allah yana nufin mutane wasu mutane bi su inda wani mummuna abu zai samu zai same su falamar dalal ba wanda ya sai mai da wannan abu ba wanda zai tare maka in Allah ya ce abu kaza zai same ka wallahi duk duniya ba wanda ya sai tare maka shi eh Allah ya ce abu kaza ba zai same ka ba babu abin da zai same ka shi yasa idan zamu tuna cikin jawabin Malik Tijani yace ba ana cewa su tura za su kawo mana hari ba ba abin da zai same in Allah ya ce ba abin da zai same mu in ko Allah ya ce dalilin sabon mu bare ya jarabe mu da su shikenan zamu iya fada cikin bala'i da mu taba tsammani da ka she yan uwa wajibi ne mu dawo mu koma mu yi tunani shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya al-Tafinsa al-Wabil al-Sayyid min al-Kalim al-Tayyib yake fada yace rayuwar dan adam kwatakon dinta tana kewaya akan abubuwa guda uku yake cewa rayuwar dan adam tana tafiya akan abubuwa guda uku daya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku sai ce akwai zanubi yo daya daga cikin ce akwai zanubi yace zanubi idan dan adam yake duk yadda kake wata dan kafar ka za ta zame yace idan kafar ka ta zame abinda ake bukata a wajenka shine ka tuba ma Allah kuma kai istighfar zaka ɗan uwa yanzu mun fahimci cewa yana daga cikin sababi da muka samu kanmu a cikin halin da muka samu kanmu na fitintunu da tashin hankali da al'amura da muke gani da rashin arziki da yayi mana katutu a cikin mu da kuma ga arzikin amma bai da albarka ga dukiya ana baka kuɗi mai yawa a hannunka sai kaga abin da zaka saya dan kankani ne da kuɗin ba shi da albarka du mai ka wannan sabon Allah da muke shine dalilin waɗannan abubuwa sabon Allah da muke shine dalilin waɗannan abubuwa shi yasa wasu al'umma suka je wajen Sayyidina Umar suka ce ya Umar matan mu sun daina aihuwa ya Umar ba a mana ruwan sama ya Umar ba dabbobi mu sun daina aihuwa amfanin gona ba ya ce duk waɗannan mutanen da suka zo gunsa sai ce musu su je su nemi gafarar Allah su je su tuba su nemi gafarar Allah ashe kenan ƴan uwa mafita da ya kamata gaba ɗayan mu koma shine mu tuba ma Allah ko mu ta neman gafarar sa kuma shine abin da Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa wa mutanen sa wa
qultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
الله مدعوكي سركيتي فقلت استغفروكو ناتي مكو كنمي غفر الله innahu kana gaffara shi ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne in kuka tuba kuka nemi gafarar sa to ga abubuwan da zai muku yursilis samaa alaikum midrara Allah zai bude muku saman nan da dinga zubar muku ruwa zubarwa bayan nan yace wa yumdidkum ko Allah zai dade ku bi amwalin da dukiya wa banina da ya'a wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki wanda za ku fitar da abinci nau'i daban-daban mai albarka ku ci ku yi abin da zuwa za ku yi da shi sannan wai ja'alakum anhara ko kuma zai sanya muku koramu wanda za ku fitar da arziki nau'i daban-daban laman ɗariyar nama mai daɗi mai kyau kifi nau'i daban-daban zinare da arziki mai Allah zai ba ku shi sai ce me waja lakum jannatu malakum la tarjuna lillahi wakala ba dai ka karanta ba yi Allah ya ce me ke gare ku ba ku mai da al'amuran ku ba ku tsammani a wajen ubangijin ku ku koma gura zuwa ga ubangiji duk wannan yanayin da muke ciki wallahi summa tallahi ɗan uwa idan za mu tuba mu gyara tsakanin mu da Allah mu yi riko da ainihin me na farko mu ne sanci zunubi na biyu mu tuba tuba kuma irin tuba mai sharadi shine ka tuba da sharadin cewa na farko ka kwabe kana kan zunubi sai ka tuno ba kyau sai ka daina shi atake na biyu ka yi nadaman abin da ya faru na uku kuma ka kudule a ranka cewa har abada ba za ka sake aikata irin gudan laifin ba wannan shine sharadin tuba idan tsakaninka da ubangiji ne idan tsakaninka da wani bawa ne wayannan sharuda guda uku sai ka kara na hudu ka mayar da haƙoƙin masu haƙoƙi a kanka wannan shine taubatan nasuwa da Allah ya kira masu imani ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na zarar bunu in kun yi haka Allah zai kankare muku me zunuban ku ko kuma zai shigar da ku gidajen aljanna ko to da haka ashe ɗan uwa ashe hanya da zamu dawo mu samu rayuwa ta aminci mu samu rayuwa ta rashin tsoro mu samu rayuwa ta yaduwar arziki mu samu rayuwa ta ainihin me zaman lafiya babu tararradi babu tsoro in kana tafiya kan hanya baka shakka baka jin tsoro sai kaga dan duhu ba za ka ji shakka ba duk abin da gare akan hanya aminci ne ba abin da zai dame ka to hanyar da zamu samu waɗannan abubuwan su da wallahi shine mu tuba mu nemi gafarar Allah in mun nemi gafarar Allah waɗannan al'amuran Allah ta arare mana su to bayan mun tuba tuba mai kyau sannan mu yawaita istighfari mai yawaita istighfari istighfari Allah yana kawo mutane hanyoyi da nutsuwa da arziki da kwanciyar hankali a dalilin su Allah baya wa al'umma ma azaba idan suna istighfari Allah ya faɗa wa manzansa yace umma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastakbirun Allah bai dan zai wa mutane azaba ba in suna neman gafarar Allah azabar ta kowanne irin salo azaba ta rashin aminci azaba ta rashin nutsuwa azaba ta yunwa azaba ta farashin kayayyaki ya tashi ya zama ya dame ka duka waɗannan Allah zai cire mana su lalle in za mu yi istighfari to bayan mun tuba mun yi istighfari sannan mu tsare bautar Allah mu zama nan masu yawan ibada masu yawan salloli na wajibi muna yin su a jam'i muna yin su da ilimi muna yin su akan lokaci sannan mu kiyaye nafilfili sannan mu sadar da zumunci mu ba da zakka da amfanin gona idan mun samu nisabi mu ba da zakka ta dabbobi in mun samu nisabi mu ba da zakka ta dukiya in mun samu nisabi ɗan uwa in muna irin waɗannan abubuwa dukkan abin da muke tsammani na rashin aminci da rashin da tsoro da waye Allah zai gusar da su a cikin mu kuma waɗannan abubuwan da muke gani wanda suke zama mana barazana a yau Allah ta'ala zai mana maganin su ashe da haka ya uwa mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu koma mu nemi ainihin yafar Allah mu tuba ma laifukan da muke yi mu dawo mu tsayi bisa abin da Allah yake so in Allah ta'ala ya ga mun tsaya to Allah zai mana albarka kuma zai bude mana kofofi da taskoki na arziki kuma zai ba mu aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a garuruwan mu amma ƴan uwa tabbas ba za mu zauna ainihin a cikin aminci da rayuwa mai kyau ba matukar mun dauki zunubi shine rayuwar mu kamar yadda yau muka mai da sabon Allah abin ado mutum yayi zina ya dinga yawo yana labarin zinar da yi mutum yayi sata ya dinga yawo yana labarin satar da yi mutum ya kashe mutum yana fada cewa ni na kashe wani mutum yayi barna iri iri kuma yazo yana fada yana jin dadi ma a lokacin da yake fada bayan shi mai laifi ne to irin wannan Allah ta'ala bai su kuma waɗannan su suke zama dalilin samun me rashin amincin al'umma daka a ƙarshe ƴan uwa ina jawo hankalinmu lalle wajibi ne bayan mun tuba mu kuma koma zuwa ga ubangiji da ayyuka na ƙware mu koma zuwa ga ubangiji da ayyuka na kirki mu koma zuwa ga ubangiji da ayyukan da su ne Allah yake ƙara wa mutane arziki yake ƙara musu aminci yake ƙara musu zaman lafiya daka lalle karbi ainihin me shi yasa Allah ya bada labari akan mutanen Makka yace me
لإلافي قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
kun ga abubuwa a cikin wannan sura ba sai mun fassara ta gaba ɗaya ba amma abubuwa biyu za mu fitar yace falyabudu rabb hadzal bait mutane in suna son aminci suna son kwanciyar hankali suna son rantsuwa to su bautawa ubangijin wannan daki wani daki dakin kaba waye ubangijin dakin kaba shine Allah in sun yi haka shine me zai amintar da su daga yunwa daga tsoro ko zai amintar da su yawa zai amintar da su daga yunwa da farko sannan kuma zai amintar da su daga tsoro wayannan abubuwa guda biyu kuma su suke daga hankalin mutum ashe a ƙarshe abinda muke jawo hankalin mu dan uwa shine lalle mu zama bayin Allah masu yawan bautar Allah ku zama bayin Allah masu yawan ibada wannan yana daga cikin sababi da Allah zai kawo mana aminci ya ba mu yunwa ta kauce a cikin al'umma domin Allah shike ci da mutane duk abin da kace in Allah bai sa ainihin me zaka samu abinci ko yunwa za ta barka ba to wannan abun ba zai barka ba yunwar ba za ta barka ba amma idan Allah ya ga dama sai ya ci da kai shi sa a cikin hadisin qudsi Allah yana cewa dukkan ku mayunwata ne sai wanda na ci da shi ko dukkan ku mayunwata ne sai wanda na ci da shi ma'ana in Allah ya ga dama sai kai ta cin abinci har iya duba za ka koshi ba to amma sai Allah ya ce in kun bauta ubangiji wanda yake shine ubangijin dakin kaba bauta irin wanda take ta gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya koyar da wannan ibada din kuma muka yi koyi da shi cikin ibada din to Allah zai amintar da mu daga yunwa ko din in ka ci abu kankani sai ka ji ka koshi sai kuma ka ini baka bukatar abinci saboda Allah ya ce zai amintar da mu daga yunwa sannan kuma zai amintar da mu daga tsoro babu wani abin da zai tsorata ka babu wani abin da zai firgita ka babu wani abin da zaka ji tsoron sa saboda Allah ya sa maka nutsuwa a cikin ranka Allah ya sa maka aminci a cikin ranka kun ga sahabban manzon Allah ai wannan abin suka yi Allah ya ba su aminci kabab bin arat ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne wata ran manzon Allah yana zaune a gindin dakin kaba kabab ya zo gun sai ya ce ya manzon Allah ba za ka nema mana taimakon Allah ba ba za ka nema mana kaza kaza ba sai manzon Allah ya ce masa kun kasance kuna gaggawa wayanda suka zo a gabaninku akan kama mutum a tsaye da shi a sa zarto a tsakiyar kansa a raba shi gida biyu wannan bai raba shi da addininsa ba amma kuna gaggawa ka ba bin aratin nan nan baka labarinsa za ka yi mamaki lokacin da ya musulunta yana da uwar ɗaki tana da makera shi shine makerin wannan makerar shine makeri a wannan makerar kuma ana fadan cewa cikin masu kira babu wanda ya kai shi ke kira takobi da ya musulunta sai uwar ɗakinsa ta ce dole ya kafirta ya ce mata ba zai kafirta ba ta ce dole ya bar addinin musulunci ya ce ba zai bari ba to kun san irin ukubar da ake masa saboda ya tsau bisa dokokin Allah shine sai ta sa ƙarci mutum hudu sai ɗaya ya rike hannunsa ɗaya ya rike ɗaya hannunsa ɗaya ya rike kafarsa ta gun ɗaya ya rike kafarsa ta dama sai a ɗaga shi tangire gire sai a zo a ɗaugun ainihin makerarsa sai a zo a juya gadon bayansa ana hura makerar da zigazigi wuta tana horo haka ake wa kabab bin arat to wannan masifar ya gani ya je ya kai kuka wajen manzon Allah manzon Allah sai ba shi labari ya ce lalle in kun tsaya bisa dokokin Allah kuka kiyaye abin da Allah ya ce kuka nesanta kanku da sabawa Allah da abubuwan da musulunci baya so to ɗayan ku zai yi tafiya tun daga Sana'a har zuwa Hadramaut babu abin da zai same shi saboda me saboda sun kiyaye dokokin Allah kuma sahabbai sun rayu sun ga wannan abin wayanda muka zo muka gaje su iyayenmu da kakanninmu sun rayu cikin aminci mutum zai tafiya kwana biyar goma a cikin jeji yana tafiya ko kura ba za ta iyo kansa ba saboda kwatanta dokokin Allah da kiyaye umarnin Allah da nesanta kansu da sabon Allah mu kuma yanzu fa dan adam dan uwanka dan kabilarka dan yaranka shi yake neman ka ya ta dukanka ya kashe ka wai yana neman kudi a gunka abinda ba taba yi ba tarihin duniya babu kabila da zata kama kabilar ta tana cutar da ita tana dukanta in ba kabilan Hausa Fulani ba sune masu wannan abu duk kabilan duniya ba sa wannan saboda mun yi me mun saba wa Allah mun ki tsayawa bisa dokokin Allah kullun ayyukan mu sakon Allah yanzu ba za ka gane haka ba sai dai akwai wani mutum yanzu ka bashi wani abu na dukiya ko wani abu na amana kaga ko zai rike sai ga mutum ya gagara ina ga nan babu dakata inda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada ba mu ikon kiyayewa Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ta'ala ka ba mu ikon sanin gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon aiki da ita ka nuna mana barna barna ce ka ba mu ikon ne santanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أربعة محمد عمر أدري شنو جبعت من دوان وعزيز سبحانك وعلى نوك شيء مكان سبحانك